أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutse a jihar Jigawa, a wannan wuni na Laraba wanda yau tara ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 21 ga watan hudu miladiyya 2021. Muna cikin suratu Fussilat, wanda jiya mun kammala aya ta 28, yau kuma za mu tashi aya ta 29. Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito mana abin da zai faru gobe alkiyama, kuma daga cikin cikakkiyar kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala, abinda ba a riga aka yi ba, saboda tabbacin cewa wannan abin zai faru, to Allah sai ya ba da labari a yanke cewa an ma yi wannan abin, an gama. Kun ga a nan Allah sai ce wa qalal ladhina kafaru, wannan magana za su faɗe ta ne a gidan wuta. To amma lokacin da ake saukar da wannan wahayin, da yawansu ma ba su mutu ba, wasu suna raye, kaga sai sun mutu su yi zaman cikin kabari, sannan a tashe su daga kabari a yi hisabi, sannan a kai su gidan wuta, sannan maganar ta faru. To amma saboda Allah ya san duk abin da ya tsara, ba wanda ya isa ya hana wannan abin ya faru, shi yasa sai ya kawo shi da sigar hamma an yi. Kun ga ba a ce sai ya qulu alladhina kafaru ba, inda a ce sai ya qulu an nuna sai nan gaba za su yi, ko waye qulu alladhina kafaru, mudari'i zai nuna halin da ake ciki da kuma nan gaba. Amma Allah sai ya kawo abin da sigar cewa sun ma riga sun fada. Kun ga lokacin da Allah subhanahu wataala yayi tahwil qibla, manzo alayhi salatu wassalam yana kallon baitul maqdis, sai aka ce ya dawo ya ci gaba da kallon ka'aba. To kafin ayi tahwilin, sai Allah yake cewa sayaqulu sufaha'u minan nasi, da sannuwa waye daga cikin mutane za su fada, su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, me ya juyar da su daga barin alƙiblar da suke a kan ta'ada. A nan asufaha da munafukai ne, da Yahudawa da makamantansu. Da a ce Ƙur'ani ba zancen Allah ba ne, sun ji an yi wahayin cewa sai sun faɗa, to da sai su ittifaƙi su ce to bari ko mu ƙaryata wannan maganar, ba za mu ce komai ba, don ya zama wahayin ya zo saɓanin abin da ake zato. Ina ai sun riga sun makaro, sai da suka faɗa. To wannan shi zai nuna maka duk abin da Allah ya tabbatar la mahala tabbatacce ne. To shi yasa sai ya ce wa qala alladhina kafaru, kafirai za su faɗa, a kawo abin da siga sun ma riga sun faɗa. za su faɗi wannan a ranar tashin alkiyama a cikin gidan wuta su ce rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini adallana ka nuna mana jinsin nan guda biyu wanda suka batar da mu minal jinni wal insi daga jinsin aljanu da kuma mutane naj'alhuma tahta aqdamina domin mu saka su karkashin kafafuwan mu mu tattake su liyakuna min al-asfalin dan su zamo daga cikin mafiya kaskanci malaman tafsiri suka ce wannan aya tana nuna gilli da kwafa da suke cikin zukatan wanda suke gidan wuta musamman sun kula cewa suwane sune sababi kamar yadda muka sha fada aboki mata shugaba waɗannan ukun suna da tafiri ba na wasa ba a wajen tabbatar mutum akan daidai ko kuma zamewar mutum daga barin daidai in Allah ya taimake ka da shugaba wanda yake kan addini daram inda za ka yi masa biyayya to insha Allah ta'ala za ka rabauta in Allah ya taimake ka da aboki shiryayye wanda yake kan tafarki inda za ka ba shi haɗin kai za ku tsira tare haka nan mace to amma duk lokacin da mutum ya kuskuren ɗaya daga cikin ukun nan ko ma duk ukun gabaki ɗaya matarsa ba ta da saiti abokinsa ba shi da saiti ko abokansa ba su da saiti kuma shugabansa karkatacce to wallahi shiriya dai a wajen wannan sai dai wani abu daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to wannan kafirai da suke cikin wuta za su ce rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini adallana minal jinni wal insi ka nuna mana waɗannan ɓangarori wannan jinsi biyu na aljanu da mutane wanda suka batar da mu a rayuwar duniya buƙatar tamu shi ne idan mun gansu na ta'alhuma tahta aqdamina mu saka su ƙarƙashin ƙafafuwanmu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ƙarƙashin ƙafafuwa saboda ita wuta tana da darakat ita kuma aljanna tana da darajat wali kullin darajatun mimma amilu so kuma yan wuta innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ita wuta magangare gare ta daga wannan a gangara ai kasa daga wannan a gangara ai kasa duk lokacin da aka yi kasa to saman tafi dan sassauci kasan tafi bala'i duk lokacin da aka ƙara yin kasa to kasan tafi bala'i to shi yasa Allah yake cewa munafukai suna can rufin kasa na wuta saboda sharrin munafiki yafi na kafiri tsantsa kafiri tsantsa in ka ganshi ka san ba naka bane ba za ka yaudaru da shi ba shi ku munafiki zai sa riga irin taka yi alwala irin taka yi sallah irin taka wala Allah ma ku tattauna addini tare da shi amma shi ba addinin a zuciyarsa bal zagon kasa ma yake so ya ma addinin musulunci shi to shi sanya wasu malamai suka ce a nan abinda suke nufi na ja'alu mata ta aqdamina mu tura su can kasan kasanmu ya zama duk azabar da za mu ɗanɗana to tasu tafi zafi wasu suka ce abinda ake nufi na ja'alu mata ta aqdamina mu saka su ƙarƙashin ƙafafuwanmu mu tattaka su mu tumurmusa su yadda suka yi mana shigo-shigo ba zurfi a duniya to mu ma su san cewa lalle mun fusata mu rama irin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito ja'in ja da husuma ko dai wacce take tsakanin abokan juna mutane biyu ko kuma namiji ko ko kace dan adam da aljan abin da ya shafi yan wuta mu'amala da suke tsakanin mutum da mutum wanda wani Allah ya taimake shi mugun abokin nasa bai ci nasara a kansa ba ya so ya rufta shi a duniya Allah sai ya taimake shi to su ne Allah ya kaito mana a cikin suratul qatin ko da ke ku sai an ce suratul safati ko to Allah subhanahu wataala yake cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin, shi yana cikin aljanna. Allah ya taimake shi, ya kai gaci, ya tsallake ruwa, ya matse wando, sai ya ce, ya Allah, aiku a duniya ina da wani bijirarren aboki, muna ta taburza da shi. Allah ya taimake ni, ni dai na yi ci nasara a kansa, ban bi mummunan hanyarsa ba. Ya kulu a innaka laminal musaddiqin, daga cikin abin da yake faɗa mun a duniya, ta yanzu kai kana cikin magaskata. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun, cewa wai yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa, muka ragwargwaze, muka zama kasa, mu yanzu ababan saka mawa ne. Allah sai ya ce, hal antum muttali'un, to ko za ku dan leka, ko za ka leka kaga wannan fajirin abokin naka. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, yana lekawa sai ga can tsatsakin wuta, sai ce, tallahi in kitta laturdin walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, wallahi sura ka dan ka zama da kafata a rayuwar duniya, in ba da ni'imar ubangiji na ba, to ni ma da na zamo tare da kai a cikin wanda ake halartowa a gidan wuta. Kaga wannan gabar ta farko, shi Allah ya taimake shi, ya kai labari. To shi kuma wanda ya bi mugun aboki dan adam kuma ya zama ya rifta shi, suka zama haihuwar guzuma, da kwanta uwa kwance, Allah subhanahu wataala ke cewa, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Allah yake cewa, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu, ranan tashin al-qiyama, ran da az-zalimi ya'uddu zayyitizo. Allah ma sai ce, ala yadayhi, kaga yatsa ake ciza, ake cizo yatsan ma gaba daya, amma Allah sai ce, ala yadayhi, hannayensa gaba daya. Yaqulu, yana cewa, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kai tona ina ma na riki hanya tare da manzo alaihi salatu wassalam. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, kai tona ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba, abokin dasawa, abokin shawara, abokin tattaunawa. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani, ya riga ya zamar da ni, ya halakar da ni daga barin alqur'ani bayan hujja ta alqur'ani ta riga ta zo mun. Allah ke cewa, kana shaytanu lil insani khadula, dama shi shaydan ya kasance mai yarbar da dan adam ne, ya ki taimakon sa a lokacin da yake neman taimako. Allah subhanahu wataala ya hikaito irin wannan abin da zai faru tsakanin yan adam da aljanu wanda suka mori juna a duniya a bisa sabon Allah. Allah yake cewa, yawma nahshuruhum jami'an ya ma'asharal jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-jinn min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى كتوى أرن ذا متار أن أدم غباكي لا ران الله راكينا. الله سيتي يا معشر الجن يا كوتارن الجنو قد استكثرتم من الإنس كن يوي تحلكت دمتاني, wallahi mafi yawa a yanzu abin da yake halakar da mutane mafi yawa bokaye, yan tsubbu, yan duba, yan surkulle, yan tsatsuba, mafi yawa wallahi yanzu kaga wani babban mai kuɗi, babban basarake, babban dan siyasa baya mu'amala da bokaye ko yan tsubbu, wallahi illa man rahimallah, sai wanda Allah ya ji kansa. A ce ayyukansa yana yin su tsakani da Allah, ba shi da boka, ba shi da dan tsubbu, ba shi da dan tsatsuba, ba shi da dan duba. ina tabbatar maka a cikin 100 izzakati zaka samu yar kadan ko ka san yanzu daga cikin yan siyasa ko masu kujeru na mulki masu kudi wasu daga cikin sarakuna ko gida ba zai fito ba sai dan duban sa yace a fito ba matsala fitowa daga gida wallahi sai an bashi sa'a ballantana a ce dama wata nisan unguwa za a tafi kasar zai bari garin zai bari duk gaggawar da yake wallahi sai an duba masa kai wani lalacewa sa ta kai ko ciniki zai yi na ku zo ku gani gida zai saya mota zai saya wani abu muhimmi sai an duba masa akwai nasara ko babu wani yana bani labari irin waɗannan shedanun shugabannin saboda yadda dan tsubbun nasa ya zamo masa tip da taya shi ma ya koyi surkullen ya koyi dubar wata ran ya fito zai yi tafiya sai shi dan duban nasa yace ranka ya dade ayi hakuri da tafiyan nan sai ce kai gafara ba wani abu bane ba akuya ce za mu banke kuma za mu ba da kudin muci ma'ana shi ma ya rifta shi yasa ake cewa abokin barawo barawo wallahi ka kiyayi aboki mara addini ka kiyayi mu'amala da mutumin da duniya ce a gaban sa ka kiyayi mu'amala da mutumin da bai tana lahirar sa wallahi sai ya maka sake da baruwa to saboda ka Allah subhanahu wataala zai ce ma aljanu qad istakthartum min al-ins kun yawaita halakar da yan adam amsar da za su bayar wa qala awliya'uhum min al-ins sai su abokan dasawa na wayancan zamanmu sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah sashen mu sun ji dadi da sashi sun mana abinda muke so mun yi musu abinda suke so ba wani mahaukacin aljani da zai biya maka wata bukata face sai ya zabtare wani rabi na addininka wau ta ce kaji mutun yana cewa wai wani aljanin kirki wallahi yazo ya gaya mun kaza da kaza a in dai shedani ne in baka fada ramin ba yanzu ya maka mai zurfi a gaba sai ka fada zai ta yaudaranka yadda ka san tsuntsu an kafa masa tarko ana sa dan abincin da zai ci kafin ya hau tarkon to shine abin da zai maka saboda haka za su ce ma Allah istamta'a ba'duna bi ba'd sashen mu sun ji dadi da sashe sun yi mana abin da muke so mun yi musu abin da suke so akwai shedanin da zai ce zai biya maka bukatarka amma shi sharadin sa kada kai wankan janaba tsawon kwana kaza ko tsawon wata kaza akwai wanda zai ce ya yadda zai biya maka bukatarka amma za ka yi sallolin watanni kaza ba taimama ba alwala akwai wanda zai maka sharadin sai ka ketare salloli kaza sai ka bar juma'a kaza sai ka yi amfani da wani sashen dan adam kaza kaza na safi bai fi sati biyu da zan taho ba ko sati ɗaya wani bawan Allah matarsa ta rasu ya kira ni dama lokacin ta rasu ma yake gaya min matarsa ta rasu bai fi kwana biyu ko uku bai kira ni ya ce malam wallahi na je makabartan ko kabarin matata ni da yan uwanta mun ga cewa kasan kabarin kusan mafi yawa an ɗebe ta mun ma ga alamar cewa kaman an tone ta malam me abin yi ma iya tonawa mu gani na ce ahir kada ku tona ta kada ku ga abin da ranku zai baci kawai ku kaddara tana ciki lafiya galau in ma kun tona kun ga babu ita ba ku san inda za ku nemo ta ba in kun tona kun ga an yanki wani abu a jikin ta ba ku san inda za ku samo shi ku kawo ba saboda haka kawai ku gyara wurin ku dauka tana ciki ku yi mata addu'a to irin waɗannan abubuwan ba za ka iya lissafa su ba a je a tono kabari a yi tsafi kai wani ma dan adam ne da ransa za a kama wani shedanin bokan aljaninsa ya faɗa masa nau'in dan adam iri kaza ake so a je a nemo shi ko ana hama za a hama ta a zo a rabu da Allah ba lalle ba ne bukatar da ake nema ta biya sannan ga fushin Allah ga barin ma addini ga baki to saboda haka wannan shi ne zai sa irinsu su yi ne nadama gobe alkiyama da shi da bokan nasa da dan tsubbun nasa su la'anci juna gaban Allah subhanahu wataala, su ga matsineniyar qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah. Allah ya ce wuta ce makomako gabaki daya sai dai abinda Allah ya so. Inna rabbaka hakimun alim. Haka Allah subhanahu wataala yayi kaito mana a cikin suratul a'raf. Allah yake cewa qala dukulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat uqtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim adhaban dhi'fan min an-nar qala likullin dhi'f walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul adhaba bima kuntum taksibun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins fil nar. Lokacin da aka ware miya gun bayi dama wasu sun riga shiga wutar, Allah sai ya ce ma wannan kasan na biyu ko mai kama da shi cewa ku shiga a cikin wasu al'ummatai da suka wuce gabaninku na jinsin ƴan adam da kuma ainihin aljanu. Allah subhanahu wataala yake cewa hatta idza daraku fiha jami'an, sai lokacin da ya zama sun hadu chip chip gabaki ɗayan su. Qalat ukhrahum liulahu, sai su na ƙarshen su kalli na farkon su ce rabbana ya ubangijinmu haƙula'i adalluna, waɗannan su ne suka halakar da mu a duniya, mu mun ɗauka mutanen kirki ne muke tabin su, ashe su ba a daidai suke ba. Saboda haka fa'atihim azaban dhi'fan minan nar, ya Allah ka yi masa azaba ninki biyu, da azaban laifinsu da azaban alhakimmu mu ma da suka batar da mu. Allah bai ce likullin dhi'f, ku da su an ninka muku. Ai mun sha faɗa cewa Allah ya baka hankali, duk wanda za ka yi mada'a a wajen sabon Allah ba za ka yi masa da'a kan zabtari hakinka ba. Ni na san din yadda kake mawane da'a, a ce kana da wani haƙi sai ya zabtare yau, ya zabtare gobe, ya zabtare jibi, sai ka faɗa masa, sai ka masa ishara akan cewa ba kalamunta a dinga zabtare ma haƙi ba, duk yadda kake jin nauyinsa. Kai wallahi ƙarshe wani shugabanka ne, da a ce ka cancanci kuɗi 100,000 a wajensa, haƙƙinsa ne ba wai kyauta ya baka ba, sai baka rafa ka je ka kidaya ka ga 98, sai ka ce to ina jin dai ranka dai ina ji ko ba dan bisu bane, eh saboda kaga ba biyu. To me yasa addinin ka ba za ka keke da keke ba? Me yasa addinin ka ba za ka tantance ba? Ashe kaga baka da hujja, tunda kana da hankali, kana da zabi, ba za ka zo ka ci kaya kana ganin abinci ba, ba za ka zo ka luma hannunka a cikin ruwan zafi ko wuta ba, Allah ya baka hankali. To shi yasa Allah sai ki ce likullin dha'if walakin la ta'lamun. To a lokacin sai na farko su ma samu bakin magana, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl, sai to kun ga baku da wani fiko akan mu da ku yanzu ƙwariyar sama da ta ƙasa daidai da daidai. Fadhuqul azaba bima kuntum taksibun, kudandani azaba saboda abinda kuka kasance kuna tsiwuri-wuri kuna aikatawa a duniya. To shi yasa Allah sai ya ja mana kunnuwa yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, abokan juna masu dasawa da juna, wanda zaka ji an ce wane da wane fara ɗaya suke rabawa. Ka san a wajen Bahaushe idan yana so ya nuna maka alaka mai ƙarfi tsakanin wani da wani, sai ya ce ai fara ɗaya suke rabawa, ma'ana duk kankanta fara ɗaya bai lamunta ya cinye bai ba ɗayan ba. To irin wa'annan Allah ya ce al-akhillau, kaga ba a ce al-asdiqau ba, domin al-khalil yafi as-sidiq, yafi as-sidiq, ko kuma abin as-sadiq yafi as-sadiq, as-sadiq daban, al-khalil daban. Al-kulla ita ce a'ala sama da as-sadaqa, to Allah yake cewa al-akhilla masoya juna wanda suke son juna wala Allah zaka iya hana kanka ka bashi Allah ya ce yauma izin a wannan wuni na al-kiyama ba'duhum li ba'din aduwwun sashan su makiya sashe ne kai da abokinka na gudda gud kai da matarka kai da wani shugabanka kai da wani oganka kai da wani mai gidanka Allah sai ya togaciya yace illal muttaqin sai dai wanda suke jin tsoron Allah su ne ba za su shiga a cikin wannan nadamar ba ba za su shiga a cikin wannan dana sanin ba Allah ya sanya mu a cikin masu jin tsoron sa to shine Allah yake to mana irin wannan abinda za su yi wa juna don mu san da sani mu san irin matakan da ya kamata mu dauka na kariya tun a rayuwar duniya mai tafsiri anan sai yace wa qalan ladina kafaru fin nar sai kafirai suka fada a cikin wuta ma'ana za su fada su ce rabbana ya ubangijinmu arinan ladaina adallana min aljinni wal insi ka nuna mana bangarori guda biyu wanda suka halakar da mu daga jinsin aljanu da kuma mutane mai tafsiri yace ai iblis wa qabil wato shine shedan da kuma qabil sannan kufra wal qatla dan su suka sunnanta kafirci da kuma kisa anan abinda mai tafsiri yake kai to wani abu ne daga cikin abinda wasu magabata suka ambato suka ce anan ana nufin shedan ta fuskan kafirce kafirce da abubuwa na shirkance shirkance sannan kuma bangaren kisan kai da zubar da jini shi kuma qabil ko kuma ka ce ibnu adam qabil suna ne zuwa cikin isra'iliyat wasu malamai suna cewa bai tabbata ba abinda muka fi sabawa dai qabila da habila Allah dai ce wayi watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan zuwa karshen aya ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani rai da za a kashe a bisa zalunci face sai dan annabi adam na farko ya samu ainihin wani kamasho sai ya samu wani kaso na laifi na wannan ran da aka kashe li'annahu huwa alladhi sanna alqatla domin shine ya sunnanta kisan kai a ban kasa ba a taba kisan kai a ban kasa ba sai ta hannunsa shi yasa ya kai dan uwa a hirdinka kada ka kuskura ka zamo jagaban samar da saban Allah da ba sani ba wallahi duk mutumin da ya kawo ni shedanci a cikin al'umma irin wanda suke kawo caca da abubuwa na badala har ma su dinga bude musu wurare suna bata tarbiyyar ƴaƴan mutane suna koya ma yara fitsara da rashin kunya da sace-sacen kudade don su shiga wallahi duk wanda zai yi wannan fitsaran kana da babban kamasho ko ka mutu idan mutum dubu suka yi wannan fitsarin to sai an waro kwatankwacin zunubin kowa an dora ma ka mutu kuma zunubi yana ta je ma account dinka me ya ja ma kirinkinka da neman kudi wani shi kuda ne wajen kudai aka mutu shi in dai zai samu kudi wallahi duk sabon Allah ne sai yayi duk fitsaran nan kan maka ce masa bakin sai ce a ni neman abinci nake to shikenan ka je ka cinye wato ainihin duk itacen duniyan nan ba dai karshen neman abinci kenan ba amma dai kabari yana jira ka kuma Allah sai ya tambaye ka kuma duk zarinka duk hadamanka ba za ka tsallake iya abinda Allah ya debo maka ba wayi umaru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi wa ajrihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id farkon abinda ake fara rubuta kana cikin mahaifiyarka shine arzikinka duk kokarinka duk hankoranka duk zarbiyarka da hadamanka wallahi ba za ka kara fitika akan abinda Allah ya rubuto maka a cikin cikin mahaifiyarka ba saura da me ko dai kayi hakuri ka samu ta halattacciyar hanya ka sami yarda Allah ko ka kasa hakuri hadama da zari da harambe da wutar ciki su ingiza ka ka je ka ce abinda yake wato ugiya ce da kifi zai hadiya kana murna cewa ka tara ka ci wallahi abin tausayi wani sai ka gama wato annaki yaddikinsa da dauda jikinsa ta ishe shi amma wallahi tantiri azzalimi ma'inci duk yadda za'i sai yayi cuta wani yaron gida ne, wani direba ne, wani mai gadi ne, wani mai kula da kaza, amma wallahi duk yadda zaka amince sai ya cuce ka. Kuma yadda yake bana gara bara da bana, gara bara waccan da bara, kuma gara bana da bade, in ka ganshi bare duk wannan cutar da wannan satan da wannan harbin ba zai kara masa komai ba. Yau ai wasawa sun ce jini baya maganin kishirwa. To duk wannan abin da zaka yi, wannan hayam hayam din, wallahi ba za ka ƙara kwandala akan abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka ba. In ka kasa haƙuri, ka samu ta haramtacce hanya, su dai ne ba ƙari. Allah ya kiyaye. To a nan mai tafsiri sai ya ambaci wannan guda biyu, sai dai malamai sun ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. Ana la'akari da gamewar lafazin Qur'ani ba wai keɓantuwar sababi ba, ballantana a nan ma babu wani sababi da ya nuna keɓantuwar shaidan da shi Qabil da aka ambata. To sai su ce Allah ka nuna mana su, naj'alhuma tahta aqdamina, mu saka su ƙarƙashin ƙafafuwanmu, shine finnar, a cikin wuta, liyakuna minal asfalin, dan su zamo daga cikin mafi kaskanci, ai ashaddu azaban minna. Masu tafsiri su gyara wannan minna ne ba minhu ba, wanda aka yi minhu to ya maida wannan hudin ya zamo alif, wato dan su zamo ashaddu azaban minna, su ne mafi tsananin azaba sama da mu. Sai Allah subhanahu wataala ya ce
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya ambaci kangararrun bayi da nau'in azabar da za a yi musu da mummunan makomarsu, to mafi yawa a bisa usulubi na Qur'ani kuma za a ambaci mutanen kirki da kuma irin aikin da suka yi a duniya da kuma irin tagomashin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu a lahira. Allah sai ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah, wanda suka faɗa suka ce Ubangijinmu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sun mastakamu, sannan kuma suka tsaya daren daƙam, ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su sauko a wajensu lokacin fitar ransu, Allah ta khafu wala ta hazanu, su ce ba za ku ji tsoro ba, kuma ba za ku yi baƙin ciki ba, ko kuma kada ku ji wani tsoro kuma kada ku yi wani baƙin ciki. Wa abshiru bil janna, ku yi farin ciki da aljanna, allati kuntum tu'adun, wacce kuka kasance ana yi muku alƙawarin ta tun a duniya. Sai a ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, yo ai da ma can mu ne masoyanku, mu ne majibintanku tun a rayuwar duniya, wa fil akhira haka nan ma a ranar lahira, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, kuma duk abin da ranku yake marmari to kuna da shi a cikin gidan aljanna, wa lakum fiha ma tad'un, kai duk abin da za ku nema ba za ku rasa shi ba, akwai shi a cikin aljanna. Allah sai ce nuzulan min ghafurir rahim, wannan fa garar baki ce maraba da baki ne daga mai yawan gafara mai yawan jin kai shine Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yana fadan ayyuka da irin abinda mutun ya kamata yayi tun a duniya saboda ya samu kyakkyawan sakamako. Sai Allah ke cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah. Al'adan Qur'ani ba suna yake kamawa ba, ba jinsi yake ambatawa ba, sai dai a faɗi sifa. Duk wanda ya sifantu da wannan sifa to da shi ake. Ko dan binni ne ko dan ƙauye. Ko mai kuɗi ko talaka. Ko wayayye ko ba gidaje. In dai ya sifantu da wannan abin da aka faɗa da shi ake. Kuma wannan shine adalcin musulunci. Domin da a ce la'akari za a yi da aikin suwa ne suwa ne ko matsayin suwa ne suwa ne sana'ar na suwa ne to mutum nawa zai kai labari. To amma Allah subhanahu wataala kawai sai sa sifofi wanda ya sifantu da su a wajen mutanen kirki to ya zamo mutumin kirki. Miyagun sifofi a wajen kangararru wanda ya sifantu da shi wannan kuma shi ya juwo. To Allah sai ce innal ladhina qalu rabbuna Allah. Tabbas wanda suka ce ubangijinmu shine Allah. Thumma istaqamu sannan kuma suka tsaya daram. Kun ga an samu mai alqaulu wal fi'lu. Ana san an yutabiqa al fi'lu al qaul. Lalle aiki ya dace da fada. Kada ya zamo fada daban aiki daban. Duk abinda za ka faɗa to aikin kai gaskata da wannan marigaya managarta suka fi dukkan al'umma sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo baya wallahi ayyukansu ya nunnunka surutunsu su aiki ne kawai mu kuma mafi yawa surutu ne. To Allah sai ce innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijinmu shine Allah. Wasu malamai suka ce ma'anan rabbuna Allah shine suka furta kalmar shahada, suka furta kalmar tauhidi, suka faɗi wannan da bakinsu sun mastaqamu sannan kuma sai suka tsaya daidai ba su karkace dama ba, ba su karkace hagu ba, ba su yi wasarere ba, ba su yi rukun sakainar kashi ba. Wallahi akwai mutanen da ake hikaitowa da za a ce alkiyamar Allah za ta tsaya gobe to ba su iya ƙara komai akan abin da suke da aiki, sun riga sun kure. To mun san ba za mu iya kamar su ba, amma dai an ce tashabbahu in lam takunu mithluhum, ku dan kwatanta ko da ba za ku iya kaiwa kamar su ba. Inna tashabbuha bil kirami falahu, kamanceceniya da mutumin kirki aitsin nasara ne, samun babban rabo ne. To saboda haka Allah sai ya gwamaita wannan abubuwan guda biyu. Sun mastaqamu, kun ga wannan kalma sun mastaqamu, wallahi kalma ce gajeruwa amma sai kai kamar kana yi. Wani ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam yace ya ma'aikin Allah shari'o'in musulunci sun yawa, fada mun wani abin da zan yi gajere. Sai yace qul amantu billahi thumma istaqim. Kaga wannan kana gani kamar mai sauki, wallahi ba mai sauki bane. Illa man yassarahu Allah ta'ala alai, sai dai wanda Allah ya saukaka wannan abun gare shi. Ai kun ga daga cikin jarabin da Allah ya mana, ibada ta zamo ba ta rana ɗaya bace. Inda ibada ta rana ɗaya ce yaushe za a gano mutumin banza? Kawai zai ta karkare ayi a gama shikenan an wuce. To amma Allah sai ya sa sai kai yau kai gobe kai jibi kai bana kai badi kai iya rayuwarka. Inda a ce sallolin nan guda biyar wuni ɗaya za a yi su, azumi na wuni ɗaya ne, nagarta ta wuni ɗaya, ai ba za a gane mutumin da yake ba da kirki ba. Kowa zai ce ai in dai dan wuni ɗaya ai ko ana ha maza ha mata yo karo ɗaya ai da koyar dutse ma ana yi. To amma yau kayi to za mu ga gobe kuma ina za a tsinto ka. Wannan satin kayi daidai to sati na gaba ina za a tsinto ka. Bana mutumin kirki ne kai, tsaya mu gani ba diya za a yi. yanzu kana da wadata kana bin Allah bare talauci yazo muga cewa zaka bi Allah yanzu talaka ne kai futu baka da kome shi yasa kake bin Allah to yanzu bar Allah ya kawo duniyar zaka cika bada bin Allah to da nan ake gane mutumin kirki da wanda yake ba da kirki ba da yan gangan da yan gaske to shi yasa Allah yake ta fun mustaqamu akwai wani hadisi duk da Usman bin suna danta cewa akai cewa sayyidina Abubakar yaga furfura a jikin manzo alaihi salatu wassalam yace araka shibta ya rasulullah naga ya furfura ta tarda kai mai aikin Allah sai ce shayyabatni hudun wa akhwatuha yau abinda ya furfure ni yasa ne furfura shine sura hudu da makamantanta malamai suka ce abinda ake nufi fadin Allah a cikin suratu hud fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqab cewa ka tsaya tif yadda aka umarce ka ka tsaya daram kaman yanda aka yi maka umarni da wanda suka bi ka su ma su tsaya haka wala taba ga kada ka kuskura ka dan tsallake iyaka kaga wannan ba karamin al'amari bane a ce ka tsaya daran dakan tsawon shekaru haka ake so a ganka to shi ya sanya wasu malamai suka ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda manzo Allah ba wai furfura da yawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam furfurarsa bata wuce 17 ba tun daga kansa har ga manyan sa alaihi salatu wassalam to amma dai wato yana nuna irin yadda yake kaffa kafa alaihi salam da wato umarnin Allah yadda yake biyayya sau da kafa to kun ga wancan da ya tambayi manzo alaihi salam yace faɗa mun abin da zan kawai sai ce kul amantu billah kace na yi imani da Allah thumma mustaqim sannan ka tsaya daram tsayuwa daram shine aikata al'awamir duk abinda Allah ya ce kayi sau da kafa duk abinda aka ce bari ka bari to shine ka tsaya tif ka tsaya daram yanda ake bukata to shi yasa yake cewa sun mustaqamu sannan kuma suka tsaya daram wayannan tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su dinga sassaukowa gare su yaushe ne mala'iku za su sauko wajen su wasu malamai suka ce yayin fitar ran su wasu suka ce yayin shigar su kabari wasu malamai suka ce yayin fitowar su daga kabari wani daga cikin malamai yace a wurare guda uku domin babu inda dan adam yake da fargaba irin lokacin fitar ransa da shiga kabarinsa da kuma tashi da kabari kun ga wannan gabobin guda uku wallahi tashin hankali ne ba na wasa wanda Allah ya taimake shi cikawa ta yi kyau zaman kabari ya dadada to duk abin da zai biyo ba insha Allah zai zama mai sauki to shi yasa Allah yake cewa tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su dinga saukowa gare su saboda me saboda lokaci ne na tsoro lokaci ne na firgita domin lokacin fitar rai ya kai dan uwa ka sani akwai shedan da yan tawagarsa la'anannun Allah suna bangaren hagunka abinda suke so mutun ya cika ba ibani su dinga bijiran masa da abubuwa marasa kyau su dinga nuno masa abubuwa ta yin kalmomi kazamai wanda suke so mutun ya cika da su nan kuma mala'iku suna so kai kuma ka rabauta to me zai zamo raba gardama rayuwar da kai wace iri ce idan Allah ya taimake ka kyakkyawar rayuwa kai to babu shakku mala'ikun rahama su za su yi rinjaye su ne Allah zai ba su gamdakatar ya zamo sun lakana ma kalmomi na tsira kafurta su ranka ya fita ƙarshen faɗin wannan kalmomin wanda kuma yi makansa raguwar dubara to Allah ya kiyaye akwai wani dogon hadisi babu laifi na karanta mana rabin ko kuma wani ɓangaren hadisin wanda yake magana akan fitar ran mumini tun da mun zo ainihin gabar akwai hadisi wanda الإمام أبو داود دكما إمام أحمد سك فتر الإمام الحاكم حديثي نيوان سيدنا براء بن عازب Allah ya kara masa ya dai rawaito dogon hadisi ne bari mu karanta mana rabin a gurguje Sayyidina Bara yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wataran mun fita mu da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fi jinazati rajulin min al-ansar a wajen wata jana'iza ta wani mutum daga cikin mutanen Madina manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda muka shafada sahabbai idan an yi rasuwa sai su dauko gawar bayan sun yi mata wanka sun sa a cikin makara sai su kawo kofa gidan manzo alaihi salatu wassalam sai su yi masa sallama manzo alaihi salam in ya fito ya sallaci wannan gawa idan da lokaci sai ya raka alaihi salam a tafi tare da shi in ba lokaci shikenan sai ya koma gida su kuma su tafi su binne to sai ya zama ita wannan gawar an yi sa'a wato akwai cikakken lokaci ga manzo alaihi salatu wassalam da shi aka raka don falala ce ba karama ba a ce manzo Allah ya raka gawar mutum ba karamar daraja bace to sayyidina Bara yake cewa fanta haina ilal qabri sai muka isa a wajen kabarin walamma yulhad ba a riga an kammala hakan kabarin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi sai ya zauna wajalasna haulahu sai muka zauna gefensa wa ka'anna ala ru'usina tayr kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan mu an ce kada ku motsa su tashi ma'ana saboda ladabin sahabbai a wajen manzo alaihi salatu wassalam ba sa zauna suna hargowa suna wasanni a wajen manzo Allah ba sa wannan to shine yake cewa wa fi yadihi udun a hannun manzo alaihi salamu akwai wani dan tsinke yankutu bihil arda yana dan kwakula kasa da wannan tsinken farafa ra'asahu sai manzo alaihi salamu sai ya dago kansa faqala sai ya ce ista'idhu billahi min azabil qabri ku nemi tsarin Allah daga azabar qabri ya fadi wannan marratain aw thalathan ko dai so biyu ko so uku thumma qala sannan sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce innal abdal mu'mina yace shi bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah yayin da yake shirin bankwana da duniya da kuma fuskantar lahira nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama' sai wasu mala'iku su sauko gare shi daga sama bidul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shams fuskokin su kai kace rana saboda annuri da fari ma'ahum kafanun min akfanil janna tare da su akwai likkafanoni daga cikin likkafanonin aljanna wa hanutun min hanutil janna da kuma turare irin wanda ake sa mamaci irin wanda aka zo da shi daga aljanna hatta yajlisu indahu maddal basar mala'ikun nan in suka zauna a wajen wanda za a fitar da ransa mumini iyakar ganin idanka inda Allah zai baka dama ba za ka gano iyakar mala'ikun ba thumma yazi'u malakul mauti ku fahimci hadithin shi mala'ikan mutuwa kamar yadda Allah yake cewa tawaffatuhu rusuluna kaga jami'i aka kawo to shi mala'ikan mutuwa akwai ma'aikatansa akwai mabiyansa kafin ya zo shi sai sun je sun share fage sun riga shi zuwa to lokacin su sun riga sun zo shi kadai yake jira to har lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'sihi sai ya zauna kusa da kan wannan mumini fa yaqul sai ya ce ayyatuhan nafsu tayyiba yake wannan rai tsarkakakkiya mutuni ya kirki ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa gafara Allah da kuma yarda kala yake cewa fa takhruju sai rai ta fito tasilu tana gudana tana kwarara kama tasil qatratu min fisika yadda ka sai in ka bude sarkar ruwa kaga yana zubowa kaga babu wani abin da yake tare shi zai dinga tahowa a hankali yana zubowa fa ya'khudha mala'ika sai ya karbi wannan rai ta mumini fa idza akhadha da ya karbi wannan rai lam yad'uha fi yadihi farfata aynin yana karbar ran wannan ma'aikatansa ba za su bar wannan rai ba ko kyautawar ido sai su sauri sai su karbe shi ne dama aikin sa ya karbe ran daga mai ran in yi wannan ya gama nasa aikin su kuma sai su karba to idan hatta ya akudha har sai ya karbe ta wato hatta ya akudhuha sai sun karbe wannan rai fa yaj'aluha fi dhalikal kafani sai su sa wannan ran a cikin wannan likafani wa fi dhalikal hanut su saka shi a cikin wannan turare mai kanshi wa yakhruju minha sai ya zamo abin da yake fita yake tashi daga wannan gawa da wannan likafani ka atayfi nafhati miskin wujidat ala wajil ardi kai ka ce mafi kanshin turaren da aka taba ji a ban kasa kale yake cewa fa yasaduna biha sai su sama da wannan rai fala yamuruna ba za su taba ainihin wucewa ba biha da wannan rai ala mala'in minal mala'ika a wajen wata jama'a ta mala'iku illa qalu sai su sun ce hadhar ruhu ma hadhar ruhu tayyib su mala'iku na sama ta daya sai su ce ma wayannan marakan ran wannan wani rai ne mutumin kirki fa yaqulun sai su ce fulan ibn fulan wane kenan dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya su ambace shi da kyakkyawan sunansa da ake kiransa a duniya a hirdinka a dinga kiranka kiga maradona wata lalata a rayuwa kai kana musa ahmad isma'il a dinga kiranka da wani suna wanda yake nasu tambadaddu a hirkakka yadda daga yau duk wanda ya ce ma kiga kace a sunana musa na daina dama ta rashin sani ne hatta yantahu biha ila sama'id dunya har sai sun kai da wannan rai zuwa sama ta kusa fa yastaftihuna lahu sai su nemi a bude ma wannan rai fa yuftahu lahum sai a bude musu fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha sai ya zama kowace sama yanzu idan an je da shi sama ta daya to mala'iku za su raka shi har zuwa sama da take biye da ita hatta yuntaha ila sama'is sabi'a har sai an kai wannan ran sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mabuwayi madaukake yace uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta sunan wannan bawa a can cikin sama ta bakwai ma'ana Allah inda yake cewa akalla inna kitabal abrar fi illiyin wasu malamai suka ce can saman sama ta bakwai a cikin aljanna wa aiduhu ila al-ardi to amma ku maida ransa zuwa ƙasa fa inni minha khalaqtuhum domin ni a ban ƙasa na halicci bayi wa fiha uiduhum kuma a ciki zan sake mayar da halittar su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga ƙasa zan sake fitar da su wani karo na daban qala yake ta fato adruhu sai a mayar da ran wannan mumini fi jasadihi a cikin jikinsa fa yatihi malakani to sai mala'iku biyu su zo masa fa yujlisanihi sai su zaunar da shi a cikin kabarin sa kun ga an ji abin ne shi fa yaqulani lahu sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka me addininka fa yaqulu dini alislam yace addini na shine musulunci fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutum wanda aka aika cikin ku fa yaqulu sai yace huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace manzo ne tsira da amincin Allah sai ta bata gare shi fa yaqulani lahu sai su ce da shi wama ilmuka menene iliminka wanda ka bi sau da kafa a duniya fa yaqulu sai yace qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah alqur'ani fa amantu bihi nayi imani da shi wa saddaqtu kuma na gaskata kaji ko wallahi in baka da qur'ani a da yanzu ka nemo daga cikin amsar da zaka ba malaika ka karanta qur'ani kuma ka gaskata ba sai a cikin watan ramadan ake karanta qur'ani ba bai kamata a ce uzuri ya hana ka karanta littafin Allah ba hasara ce a wajen musulmi fa yunadi munadin fis sama sai me yayi kuwa a sama an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfida irin ta gidan aljanna wa albisuhu min aljanna ku saka mashi tufafi irin na aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa daga kabari yana gano aljanna qala manzon Allah alaihi salam yace fa ya'ti min ruhiha wa dibiha sai daddadar iskar aljanna da kanshin aljanna ya dunga zo masa wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar sai a buda masa cikin kabarin sa iya abinda idon ka zai gano kai kana ganin mutum an dan tsuke shi za a buda masa iya inda ido zai gano kale yake ta waye atihi rajulun sai wani mutum ya zo masa hasanul wajhi mai kyakkyawar fuska hasanul thiyabi mai kyakkyawan tufafi tayyibur rihi mai daddadan kanshi fa yaqulu sai ce abshir billadhi yasurruka yi farin ciki da abin da zai dada maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine wunin da ake maka alƙawari a duniya in ka bi Allah zaka samu kyakkyawan yanayi fa yaqulu lahu sai mamacin ya ce da wannan mutum da ya gani kyakkyawa man anta da Allah kai waye fa wajhuka alwajhu alladhi alwajhu yati bil khair fuskar ka irin fuskar mutumin da yake zuwa da alkhairi fa yaqulu sai ce ana amaluka salihu aini ne kyakkyawan aikin ka a duniya azumin ka da ka kyautata sallar ka da ka kyautata zumunci ciyarwa duk abin da kai kyakkyawa to aikin haka zai zo maka fa yaqulu sai ce rabbi aqimis sa'a ya Allah a tsaye da alkiyama hatta arja ila ahli wa mali domin in tafi zuwa iyalaina da kuma dukiyata lokaci ya riga yayi anan zamu takaita tuntun an nuna min lokaci abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.